Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so a yi ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 12 ga watan Maris shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Harande da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa yanzu haka an samu asarar rayuka a Jalingofa da jihar Taraba biyo bayan wata hatsaniya kan sakamakon zabe da aka fitar Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ƙaryata jita-jita tashin hankula da aka ce ana samu a wasu ɓangarorin jihar.
Wato ana ta raɗe-raɗe yau sati biyu kenan cewa yaran gonin gora matasa suna tare hanya mun duba ba haka ba.
Haka kuma za ku ji cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusu na biyu ya ja hankalin al'ummar Kano da Najeriya baki daya su kwantar da hankali tare da zaman lafiya da juna. Sai kuma shirin noma tushen arziki wanda Mahmud Mustafa Nasir Batsari zai kawo mana a wannan la'asari da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasashen Australia da Singapore sun dakatar da amfani da jirgin sama kira Boeing 73 Max 8 a duk ilahirin tashoshinsu inda suka bi sahun sauran kasashen duniya da suka ɗauki wannan mataki wanda suka kira shi a matsayin rigakafi tun bayan faduwar jirgin a karo na biyu a cikin watanni biyar. Kasashen duniya da dama sun ɗau wannan matakin da suka hada da China, Indonesia, Brazil da Mexico duk sun ɗauka wannan mataki na daina amfani da wannan jirgi. Tun bayan faduwar jirgin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 157 a lokacin da ya tashi daga kasar Addis Ababa, babban birnin Addis Ababa. Sai dai sanarwar da kasashen na Australia da Singapore suka bayar ta ce dakatarwar ta wucin gadi ce har sai an kammala binciken sanadiyar faduwar jirgin na ranar Lahadi. Jirgin saman na Habasha Max 8 kira su ɗaya da jirgin nan da ya faɗi a tekun Java a watan Oktobar bara wanda ya faɗo jim kaɗan bayan tashinsa daga babban filin jirgin saman Jakarta. Kuma hatsarin ya jawo sanadiyar mutuwar mutane 189. Gwamnatin Amurka ta ce ta ɗaura aniyar janye dukkan ma'aikatanta na diplomasiyya da ke ofishin jakadancinta da ke ƙasar Venezuela. A cikin sanarwar da ya bada jiya da maraice, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a cikin makon nan ne za a janye duk sauran ma'aikatan da suka rage daga ofishinta na Caracas. Pompeo ya ce janye ma'aikatan ya zama wajibi ne a sanadin tabbata a sanadin tabarbarewar al'amura a Venezuela da kuma fahimtar yadda ci gaban zaman ma'aikatan nasu yake da aibi ga manufofin Amurka. Tun cikin watan Janairu da ya gabata ne da Amurka ta umarci dukkan ma'aikatanta na diplomasiyya da ba muhimmai ba da su bar kasar ta Venezuela jim kaɗan bayan shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yanke hurɗar jakadanci da Amurka saboda shugaba Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban Venezuela na wucin gadi. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ce maganar tsige shugaban Amurka Donald Trump bai kai abin dubawa ba, don a cewarta shugaban bai isa ma a duba shi ba ko kuma a bata lokaci a kan shi ba. A wata hira da ta yi da jaridar Washington Post da aka wallafa jiya Litinin, Pelosi ta ce shugaba Donald Trump bai cancanci zama shugaban kasar ba don ba shi da tarbiyya. kamun kai da kuma basirar da suka dace da wannan mukamin ba. A yanzu haka ya majalisar wakilan kasar wadda jam'iyyar Democrat ke jagoranta sun kaddamar da kwamitocin bincike iri-iri akan neman zaben Donald Trump da harkokin kasuwancinsa. Pelosi ta amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban kasar, inda ta ce tana ganin hakan ba alheri ne ga kasar ba, kuma ba zai janyo kasar abin da ya dace ba, don haka zai raba kawunan al'ummar kasar. Ta ce yanzu hankalinta yana kan zaben 2020 ne, wanda suke fatar ganin 'yan jam'iyyar su ta Democrat sun kwace majalisar dattawa, kai har ma dai da fadar shugaban kasa ta White House. Labaran duniyan kan zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. A yau Talata, 'yan majalisar dokokin kasar Burtaniya suke soma zamansu na farko don kada kuri'a akan matakin da za su ɗauka akan batun janyewar kasar daga cikin ƙungiyar ƙasashen Turai. A yau Talata, 'yan majalisun za su fara ne da kada kuri'a ta amincewa da sabon tsarin da Prime Minister Theresa May ta shata bayan yarjejeniyar da ta cimma da sauran ƙasashen a cikin ƙungiyar a shekarar da ta gabata. Da farko yarjejeniyar ta samu amincewar 'yan majalisar, amma jiya Litinin May ta yi tattaki zuwa birnin Strasbourg, inda ta gana da shugaban ƙungiyar Jean-Claude Juncker, inda suka yi wasu sauye-sauye ga yarjejeniyar wanda take fatar abokan adawarta za su amince da su. May ta ce Juncker ya ba da sanarwa akan canje-canjen da suka yi, wanda kuma suke ganin cewar za akan doka suke, wanda kuma sai an bi su dangane da matsalolin da ke hana ruwa gudu, musamman ma masu alaka da makomar kasar iyaka da ke tsakanin Ireland da ta Arewa da ke tare da Burtaniya, da kuma kasar Ireland da ke da wakilci a ƙungiyar ƙasashen Turai. A jiya Litinin ne fadar White House ta gabatar da kasafin kuɗin ƙasar na shekara ta 2020 na biliyan 4.7, wanda ya haɗa da buƙatar neman dala biliyan 8.6 da shugaban ƙasar Donald Trump ke nema wajen amfani da su don gina katanga tsakanin ƙasar Amurka da Mexico.
Yusuf Baliyo Haran dake ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu haka an samu asarar rayuka a jihar Jalingofa da jihar Taraba biyu bayan wata hatsaniya kan sakamakon zaben da aka kada. Tunda dai aka bazu jami'an tsaro da suka hada da sojoji a Jalingofa da jihar Taraba domin maido da doka da oda, yayin da rikicin ya fantsama zuwa wasu yankuna. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Rikicin na Jalingo ya ko taso ne lokacin da hatsaniya ta kaura a tsakanin wasu matasa da ke murna na nasarar da gwamnan jihar Taraba ke dare da sun isa kuna jam'iyyar PDP ya samu, yayin da bangare guda wasu matasan kuma suka ci ba ta saboda bindiga ruwa, lamarin da ya kai kone-kone da kuma hasar rayuka nan cikin garin Jalingo.
Fara jihar kan ba daɗi gaskiya, abubuwan da na gani da idanuna ya ɗaga min hankali, saboda na zo bakin kasuwa muna tsaye mu ga wasu mace tana da cikin maka aka huda ta doka kayan kata jina kwarara kasa, akwai gawan ɗaya kuma yana kwance kan kwalta, muna tsaye ma zuba sai ga jami'an tsaro suka so kora mu, muka gudu muka bar sokon suna kwance jina jina. Tarzoman siyasa ne, an fito ana magana siyasa, sai ake cewa waɗansu kabilu sun fito suna tattare mutane suna hauran su da fada, mu ko bai mu zo mu ga wannan abubuwan sai mu ga da ga abin da ya faru, to mun kafin iso gun hukuma ko sun kore mu kabar gudu. Muna kira ga matasa su mai da hankalin su ja hankalin su kusa kisa wannan abin da aka faru ba san me ina ne jidu saba.
Baya ga nan Jalingofa da jiha, rahotanni na cewa wasu masu bukukuwan kan mata da matafiya akan hanyar hukari suna kwace musu dukiya, kamar yadda wasu da suka sha da kyar suka tabbatar min ta waya.
Me yasa ake kone-kone a tallan?
Kai wani ne da yake ni yadda aka sanar da zakamakon kafin suna dan zanga-zanga haka nan, wasu suna dan murna shi ne suka da dan kudin shi zai gudu shi kenan sanadi suka kwace kudi wajen miliyan 7 a motar suka sa motar wuta a cikin garin Tallan. To daga nan gari ta ansa kawai.
Yanzu wani hali kuke ciki a wuraren kun nan?
Ruwa yanzu halin da muke ciki a inda muke mun fito da tafiyar mun zo bakin yankin Jalingo muka haɗa shi ga Jalingo an ce wannan Jalingo ana kofi har mu samu damar mutuwa ba yanzu mun tsaya gurin mu kun da suke bakin yankin Jalingo
to sai dai kuma kawai yanzu rundunar yan sanin jihar Taraban ta tabbatar da abubuwan da ke faruwa inda ta gargadin cewa za a hukunta duk wani wanda aka kama da hannu a wannan tashin hankali ASP da bi misal da ke zama kakakin rundunar yan sanin jihar Taraba ya ko bane irin matakan da suka dauka yanzu
mun dauki matakai da yawa na farko mun tabbatar da cewa jami'an tsaro sun shiga cikin gari domin da ke waɗannan tashin hankali to kama wanda za a iya kamawa wanda ya sami bala kafa doka sannan kuma su sake gaya musu cewa ba mu son tashin hankali domin wannan ba lokaci na tashin hankali ba ne lokaci ne wanda za a haɗa kan domin a zauna lafiya a gidan Taraba to jami'an tsaron mu suna aiki ba su yi ba rana domin tabbatar da tsaro da wanda a gidan Taraba.
Wasu rahotanni sun ce kamar mutane uku ne aka kashe kamar alƙaluman ku nawa ya tabbatar?
Har yanzu ba ni da cikakken bayani a kan waɗanda suka rasa rayukansu domin da suke kasa da su suna da tsaro muna nan ba mu yi shiga muna kan aiki domin tabbatar da tsaro. Alƙalinmu ya saki duka domin tabbatar da cewa ba irin asarar rayuka ba duk da aka damu za a rasa ba amma dai waɗannan bayanan za su fito su bayan da idan an gama.
Gwamnatin jihar Taraban dai bata ce komai ba tukuna kan wannan sabon tashin hankali to amma wannan kuna zuwa ne yana tun a jiya Litinin ne ma ta kafa dokar hana fita da karfe 6 na maraice zuwa 6 na safe ko ma da menene dai fata ko shine Allah kawo zaman lafiya a jihar. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz to daga batun tsaro a jihar Taraba sai kuma batun tsaro a jihar Kaduna inda rundunar yan sandan jihar ta fito ta musanta wata wato jita-jita tashin hankali da ake yadawa ga Isa Lawal Ikra daga Kaduna.
Rundunar yan sandan jihar Kaduna ta musalta raɗe-raɗin da ake cewa wasu tsagiru sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja waɗanda aka ce wai suna ta faman hallaka mutanen da ke kokarin shiga Abuja ko kuma dawowa Kaduna. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP Ahmad Abdurrahman ne ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da wannan jita-jitan da ake ta yadawa.
To wallahi jita-jitan nan ta dame mu mu jami'an tsaro ba kawai mutanen gari ba. Wato ana ta raɗe-raɗe yau sati biyu kenan cewa yaran gonin gora matasa suna tare hanya mutane ya matasan riga rijana suna tare hanya mutane daga Katari har Jere har zuwa Tafa ana tare hanya. Mun duba ba haka ba mun yi century ni na dau jirgin sama ma wallahi na zaga babu kuna abu kama haka ƙarya ne ku kwantar da hankalin ku amma ka san mutumin da ya shirya kutungula saboda wata cin buri na siyasar sa ko kuma na barnarsa to shi ba zai taba zama mai hankali ba shi yasa nake kiran ɗan mutanen jihar Kaduna masu hankali kar su sake kula da wannan manya-manyan malamai sun kira ni na kristoci da na musulmai cewa kai wani abu dan uwa kana da kokari hanyar Abuja ba kyau nace wallahi hanya Abuja kyakkyawa ce kuma ba wani abu to sai na ga ya kamata mu ga al'umma dan hankalin su ya kwanta saboda haka a gaskiya waɗanda suke wannan raɗe-raɗe da yaɗa labarun ƙarya muna fata Allah ya shirye su amma idan fa ba su dauki saunar su ba to yanzu ina roƙon su ne idan ya wuce nan zan ba su togaciya to daga togaciya kuwa sai cafka muka kama mutum akwai dokokin kasan nan da suka hana irin wannan sharri kuma da likita hankalin ƴan ƙasa zamu kama su mu bincike su mu kai su gaban kuliya yanzu haka da nake muku magana muna da wasu ƴan alƙaluma da muka tara na shaidun da za su ja mu zuwa ta inda mu amfani da na'ura mai kwakwalwa har mu kai ga yanda zamu kamo waɗannan mutane insha Allah.
Kun kama wasu wanda suka taka doka?
A to akwai wanda suka taka dokokin zabe mun kama su da dama ina iya ga maka ma sun fi ɗari.
Kamar maganar ganganci da ababen hawa a lokacin bukukuwan murna a sassan jihar Kaduna kuwa CP Ahmad Abdurrahman cewa yayi.
Rundunar ƴan sanda tana bakin ciki da alhinin irin wannan rashin hankali da matasan mu wasu su marasa hankali suke yi dan ba dukan su bane ba to abinda nake faɗa shine duk mahaifi ko mahaifiya da ta bar danta wanda shekarun sa bai isa ba ya dau abin hawanta ko abun hawansa ya je yayi tabargaza to a ka'idan doka na tuki idan wani yayi ambarna ana iya kama mai abin hawan da direban tunda yaran nan ba malasin ne da su ba kanana ne to zamu kama har da iyayen
dama dai tun bayan fara kammala sakamakon zaben gwamnatin da aka jihar Kaduna aka fara yada jita-jita na tashe-tashen hankula a wasu yankunan jihar Kaduna. abin da yasa jami'an tsaro suka tashi tsaye wajen tabbatar da ba a tada hankalin al'umma a jihar Kaduna ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikra, kasa da sa'o'i 24 da sanarwa da hukumar zabe ta kasa a Kano ta bayar cewa zaben gwamnatin jihar bai kammalu ba. Mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankulan al'ummar Kano su kwantar da hankali tare da zaman lafiya da juna. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da wannan rahoton.
A ganawa da manema labarai a fadarsa, sarkin na Kano ya ankarar da jama'a game da hurumin hukumar zabe ta kasa dangane da lamuran da suka shafi bayyana sakamakon zabe.
Hukumar zabe ta kasa ita ce kadai take da yancin bayanin sahihin sakamakon zabe, kuma kamar yadda jama'a suka ji, hukuma ta sanar da cewa wannan zaben na gwamna ba a kammala shi ba. Akwai wasu mazabu da za su sake zabe cikin kwanakin nan. Muna kira ga jama'a da su zauna lafiya, a kwantar da hankali, a kiyayi yada jita-jita. Dukkanin ƙuri'un da kowace jam'iyya ta samu an riga an faɗe su, an bayyana. Abin da ya rage idan an kammala zabe, a ƙara wa kowace jam'iyya abin da aka zaba a waɗannan mazabun da za a sake zabe. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa ayi lafiya a gama lafiya.
Malam Muhammad Sanusi na biyu ya yaba da rawar da jami'an tsaro suka taka wajen ganin cewa zaben ya gudana cikin yanayin limana.
Muna godiya ta musamman ga jami'an tsaro, musamman ga kwamishinan 'yan sanda Muhammad Wakil, wanda dukkanin mutanen Kano sun yaba masa akan aikin da ya yi wajen kare rayukan mutane da dukiyarsu da mutuncinsu. Da shi da abokan aikinsa na soja da na custom da na civil defense da na immigration da sauransu, mu ne musu godiya.
Sarkin na Kano ya kira da babbar murya ga talakawan Kano game da ni'imomin da Allah ya yi wa Kano da ma Najeriya baki daya.
Mu tuna cewa Allah ya yi wa kasar nan tamu martaba da daukaka. Dukkanin abin da za mu yi, mu guji abin da zai kawo mana zubewar mutuncin kasarmu.
Yanzu haka dai al'amura suna ci gaba da daidaita a birni da kewayen Kano bayan shafe kimanin kwanaki uku al'umar jihar na zaman dar, yayin da ake dakon sakamakon zaben da ya gudana a ranar Asabar da ta wuce. A wani al'amari kuma, wasu 'yan bindiga sun sace wani injiniya farar fata wanda ake zaton dan kasar Lebanon ne, yayin da suka kashe direban sa nan take a yau dinnan da safe. Mutumin da aka sace din dai yana aiki ne da wani kamfani da ke aikin gadar kasa da ke shatalattalan dangi na mahadar titin zuwa gidan zu a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da lagai da Muhammad Ibrahim Kwari, har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11 da minti 18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji ƙarashin bayanin da mata 'yan jihar Jigawa da suka kafa ƙananan ƙungiyoyin manoma suka yi.
Kuma irin da suke bamu muke shuka gaskiya ya fi namu kyau, saboda sai ka ga mun samu irin nasu, in sun bamu kwano 10 sai ki ga mun samu kusan buhu 2.5.
Sannan daga Bisani Muleka Abuja, domin jin cigaban hirar Asan Maina Kaina da shugaban shirin bunƙasa aikin noma na gwamnatin Najeriya Muhammad Mustapha Ladan.
Domin abinda muke bisa ga ainihin bincike da muka yi, abinda ake cin kifi a durana a Najeriya miliyan 60 ne. Production dinmu kuma bai kai haka ba.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a makonni biyu da suka gabata ne dai muka fara kawo muku bayanin kananan manoma mata daga jihar Jigawa akan cigaban da suka samu da kuma kalubalen da suke fuskanta akan sha'anin bunƙasa noman a bangaren su. Da farko dai ga Hajiya Hadi Zagiwa.
Mutane sun zo sun ga irin sarrafe-sarrafen da ake yi da dawa. Mun yi taliya da dawa, mun yi guguru da dawa. Sannan mun yi garin dan wake da dawa, sannan kuma aka sarrafa dawa aka yi shi a garin tuwo. Saboda haka waɗannan dabaru muke son a ci gaba da su, kuma a fito mana da tallafin da za ta tallafa wa mata don su bunƙasa yin waɗannan abubuwan, kuma a faɗakar da su, a yi training din su akan yadda za su yi packaging ta yadda za mu iya fita da shi waje.
Sunana Sadiya Muhammadu. To a gaskiya, a zahirin gaskiya, mu ba abin da za mu ce wa wannan gwamnati, musamman ta wannan zamani ta yanzu da muka shigo. A gaskiya mun ci muriyar abubuwa sun tattaimaka mana da su taki ne, da su irin shuka, da abin da duk za mu yi na harkar noma, musamman a noman mu da muke mu mata. Gaskiya ba abin da za mu. Ina noma dawa, ina yin riɗi, kuma ina yin gyaɗa, ina yin wake. Ba abin da ban na noma, duk ƴan abubuwan da ake noma ina noma su wake, riɗi, dawa, duk muna yi. To muna samun riba gaskiya, saboda duk malaman gonar da suke zuwa suna dan tattaimaka mana yanda zamu bi mu samu riba, su koya mana hanyoyin da zamu kai kayayyakin mu kasuwa, muna kaiwa mu sayar nan da nan. Kuma irin da suke bamu muke shukawa gaskiya yafi na mu kyau, saboda sai ka ga mun samu irin nasu, in sun bamu kwano 10 sai ki ga mun samu kusan buhu 2 da rabi, amma ina mu ne buhu 1 muke samu wata ran da kwata ko da rabi. To alhamdulillah sun kokkoya mana abubuwan yanda zamu ci mu. Matsala ɗaya da muke fuskanta, musamman in mun yi gyaɗan nan, muna son muna tama tsatta ne da hannu yanda ake yi. Muna ji a wani gurare ana da injin matsar gyaɗa, to mu ba mu da shi, muna son a samu mana ɗan injin matsar gyaɗa da muke ake matsewa. Kuma musamman yanzu ita ma dawa da ta shigo, da ana yin abubuwa da ita, ana koya mana su gugurin nan, su zin taliya da su furata, duk muna so a dan ta taimaka mana da abubuwan da za mu samu mai sarrafa shi.
To bari mu leka Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. Domin jin abin da shugaban shirin bunƙasa noma na gwamnatin Najeriya Muhammad Mustapha Ladan ya shedawa Hassan Maina Kaina akan sabon shirin su na bunƙasa noman kifi a wannan karon.
Yanzu alal misali, idan kuka ba waɗanda suke cin moriyar wannan shirin gance, kuma suka yi wannan noman kifin da sauransu, watakila wani zai ce ai irin waɗannan mata ba su da wayewar da za su nemi masu kai wannan kifin.
To dama cikin tsarin ba a bada ma kuɗin sai an samu mai saya. A ganganin wannan ne, dangane ga wannan ne muka samu masu saya daga waje farko. A cikin gida kuma ƙungiyar masu kifi na Abuja, diloli na Abuja, sun amince da cewa za su sayi kifi da ya kai miliyan 1 duk sati a hannunmu. Don gaduwa miliyan 4 ne a sati. Wannan ƙungiyar ta Abuja ne, ba ta ƙasa gaba ɗaya ba. Domin abinda muke bisa ga ainihin bincike da muka yi, abinda ake cin kifi a durana a Najeriya miliyan 60 ne. Production ɗinmu kuma bai kai haka ba. Abinda ake shigo da kifi, ana shigo da 1.9 metric tons ne a shekara. Muna deficit ɗin da ya kai kusan haka. So aƙalla production da ake yi na kifi a ƙasar nan bai kai abinda ake ma iya ci ba a ƙasar. Ana shigo da shi. Da wanda muke yi, da wanda ake shigowa, duk da haka bai isar da ƙasar. To amma wannan tsarin da muka dauko zai isar da gamsar da mutane cikin ƙasa har ma a fita da shi waje. Kuma abin da ake nema din nan, in ba mun yi hibbasa ba, ba za mu iya kai ma burin da ake bukata ta keji miliyan 100 a kowane wata ba.
A cikin kowane irin yanayi na kasuwanci ko kuma na rayuwa na yau da kullum, ana samun riba kuma ana samun hasara. Alal misali, waɗanda suke cin moriyar wannan shirin, idan abin ba fata ba Allah kiyaye, a ce mutum ya fara wannan harka kuma sai aka samu akasi, aka dan samu matsala a ciki, me zai kasance?
Dama shi yasa akwai inshora.
a duk abin da ake in dai CBN za ta ba kuɗi akwai abin da ake cewa insurance idan ka fita Anko Boros program ne shi ana da NISA su NISA sukan dauki 100% na abin da ka abin nan na tsausayin da ke ciki amma shi ma sai an binciki yadda abin yake shin natural ne ko kuma dai
gashin
gwamnati ne don haka ne muka kira ABU Zaria saboda su sun nuna kuma sun kware akan wannan al'amari din su ne za su koyar da yaran nan su za su dinga lura da abun domin gujewa irin wannan tsautsayi din
to yau ma dai anan zamu jalin zamun shirin sai wani mako idan Allah ya kai mu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da Hassan Maina Kaina da suka ba da gudunmuwa a shirin Mustapha Nasir Batsari ke cewa mu zama lafiya
to a gaida Batsari yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuma sakon da kuma su rauki aiko mana ta hanyar email
wasika mu ta farko a yau ta ce salam biyoyi Hausa don Allah ku bani dama domin ne kira ga hukumar zaben jihar Kano da ta yi kokarin kwatanta gaskiya da adalci a sakamakon zaben da za ta fitar domin kaucewa tashin tashinar bayan zabe a jihar sako daga mutawakkil Gambado ko dalibi a kwalejin Gumel sai wasika mu ta gaba a yau ta ce salam gidan radio Hausa na muryar Amurka ku mika mun sako na murna da godiya wajen Allah subhanahu wataala a bisa ɗan takarkari da suka samu nasara a zaɓuɓɓukan da aka gudanar da fatar Allah Ubangiji ya sa masu tausayi ne Allah ya ba su ikon kawo sauyi da cigaban ƙasarmu da jihohinmu baki ɗaya amin muna ƙara kira ga zaɓaɓɓun ɗan takarkarinmu da su yi wa Allah su yi ƙoƙarin taimakawa al'ummar da suka zaɓe su da yankunansu domin a gudu tare a tsira tare Allah ya samu amfana da irin amfanin da ake samu da roman demokradiyya Allahumma amin sako daga Gambo Bara'u Fataskum tsohuwar kasuwa Fataskum a jihar Yobe Nigeria
to madalla mun gode ga wanda suka samu dama aiko da sako sai a ci gaba da aikowa ba za mu ci gaba da kawo muku da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice
to ai takeicin sarafilu kasashen Australia da Singapore sun dakatar da amfani da jirgin sama kira Boeing 737 Max 8 a duk ilahirin tashoshin su inda su ma suka bi sauran sahun sauran kasashen duniya da suka dakatar da amfani da wannan jirgin kasashen duniya da dama sun shiga sun dauki wannan matakin da suka hada da kasar China, Indonesia, Brazil, Mexico da cewar ba za su yi amfani da wannan jirgi ba. Gwamnatin Amurka ta ce ta dau aniyar janye dukkanin ma'aikatanta na diplomasiya da ke ofishin jakadancin da ke kasar Venezuela a cikin sanarwar da ta bayyanar aka bayyanar jiya sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tabbatar da hakan. Kakakin majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ce magana tsige shugaban Amurka Donald Trump bai kai abin dubawa ba dan a cewarta shugaban bai kai matsayin da za su bata lokacinsu a kan shi ba a wata hira da ta yi da jaridar Washington Post ta tabbatar da hakan da cewar Pelosi ta ce shugaba Trump bai cancanta ya zama shugaban kasar Amurka ba domin kuwa ba shi da tarbiyya ba shi da kamun kai ba shi kuma da basirar da ta dace a ce shine shugaban kasar Amurka
to madalla a gaishe ka masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin inda zan ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku za kuma iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu amma da din Yusuf Aliyu Haran dai da ta yani gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Misha ni sarfi da hashin gumel nake cewa sai a cigaba da sauraron shirin yau da gobe shirin matasa.